بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 20 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daidai da lissafin 20 ga watan Maris 2025 daga masallacin area 8 a Garki cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma na watan Ramadana mai albarka. Wannan shine darasi na 12 a cikin tafsirin Suratul Baqara insha Allah. Za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 26 Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Na'am. Ki sarki yace inna Allah la yastahi lalle Allah baya jin kunya an yadriba mathalan ya buga wani misali ma ba'udatan kamar sauro fama fauqaha ko abin da ke sama da sauro fa ammal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaq sai su san cewa shi wannan misali da Allah ya buga gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wa ammal ladina kafaru wadanda kuma suka kafirta fa yaquluna sai su dinga cewa ma za arada Allahu bi hadha mathala wani irin misali ne Allah yake so ya buga da wannan yudillu bihi kathira Allah yana wato yana batarwa da yawa da wannan misali wa yahdi bihi kathira kuma yana shiryatawa da yawa da wannan misali kuma yudillu bihi illa alfasikin ba waɗanda yake batarwa da wannan misali sai waɗanda suke fasikai wannan ita ce aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara akwai bayani game da me sababin sauka wannan aya ya zo a cikin tafsirin al-imamu at-tabari jami'ul bayan daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas da kuma ibn mas'udin Allah ya kara musu yadda cewa da ma wasu sahabbai waɗanda ba waɗannan ba cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya buga waɗancan misalan na baya da muka karanta al-misalun nari wal misalul ma'i da Allah ya ce masaluhum kamasal ladhi istawqada nara da kuma auka sayyibin minas sama'i wannan misalan guda biyu da aka buga game da munafikai iri biyu munafikai waɗanda suke fafir munafikai babu arziki a al'amuransu da munafikai masu sauki-sauki waɗanda ta yiwu su iya tuba daga baya su ne al-misalul nari wal misalul ma'i respectively to da aka buga wannan misalin sai munafikan suka dinga cewa Allahu a'ala wa ajallu an yadriba hadhihi al-amthal suka ce wannan zancen ba gaskiya bane su Allahn da suke bautawa suna ganin yafi karfin a ce yana buga misali saboda wannan zancen kawai ƙarya ce zuki ta mallaci fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yana bayyana musu cewa shi a wurin sa buga misali ba wani abu bane wannan shine abin da aka ruwaito a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari akwai kuma wata magana har ila yau daga Arabi Ibn Anas wani malami cikin malaman tabi'ai masarin fasara al-Qur'ani wanda shi kuma yake fadan wani zance akan cewa wannan misali ne kawai wanda Allah ya buga ba tare da wani sababi ba domin dama ayoyin al-Qur'ani akwai wanda suke da sababin sauka akwai wanda kuma suke sauka ba tare da wani sababi ba sune ake ce musu akwai wato an-nuzul al-ibtida'i ayar da Allah ya saukar ba sai da wani abu ya faru na munasaba sannan akwai kuma an-nuzul as-sababi shine wani abu ya faru sai a saukar da aya shi Arabi Ibn Anas yana cewa wannan aya ba ta da alaka da wani sababin sauka a wurin sa wannan misali ne kawai Allah ya buga na kwaran sauro da dabi'ar halittarsa yadda zai yi kama da dabi'ar rayuwar kafirai da su da munafikai cewa sauro wata halitta ce wanda in tana cikin yunwa sai ta zauna lafiya da zaran ta koshi sai mutuwa da zaran ta yi kiba sai ta mutu to haka waɗannan mutanen suke su kafirai da munafikai waɗanda suke cikin wato yanayi na da zaran sun samu ta ɗaukaka a duniya to sai su ƙara halaka kamar yadda Allah yake faɗa cikin an'am falamma nasu hazzan mimma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisuna Allah yace yayin da kafirai suka manta abinda muka aiko musu na wa'azi sai muka buɗa musu duniya ta kowace fuska har suka manta da abinda suke yi a duniya suka biye mata Allah yake sai mu musu kamu kamun da yanzu na muka kama su za su cin rai daga samun wani alheri ga baki sannan kuma aka ruwaito daga Qatada Allah ya ƙara masa rahama cikin malaman tabi'ai shi ma yake cewa abinda ya faru da Allah ya buga misali game da al-ankabut a cikin suratul ankabut da Allah yake cewa mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut Allah ya buga wannan misalin yace misalin mutanen da suka rike wani koma bayan Allah suna bautata mishi kamar misalin giza-giza ne da yace wai yayi gida alhalin kuma gida mafi rauni gida mafi karancin wato nagarta babu kamar gidan giza-gizo Allah ya buga misalin giza-gizo Allah kuma ya sake buga misalin kuda da Allah yake cewa innal ladhina yad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban walaw wujtama'u la ta cikin suratul hajj waɗanda kafirai suke kira kuma bayan Allah ba za su iya halittar kuda ba kuda za su yi gangan ko ba za su iya ba sai munafikai da kafirai suka ce to me ya kai Allah kuma yin misali da ƙananan halittu da halittu marasa wata kima kuda da kuma gizo-gizo kai wannan zancen babu wani armashi a cikinsa sai Allah barke sarki saukar da inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha wannan zancen na uku al-Imam Ibn Kathir yayi ishara zuwa ga raunin sa yace ba dan komai ba saboda wadancan surorin guda biyu suratul ankabut da suratul hajj da aka buga misalin ankabut da misalin kuda surori ne makkiya wannan kuma da ake yi a nan suratul baqara sura ce madaniya kuma bai dace da sirrin alqur'ani a ce wata mas'ala ta faru tun a makka da ya kamata a bada amsa bai bada amsa a kanta ba sai da aka zo madina amma wasu malamai suna ganin ba matsala bane wannan kamar an hada matsalolin ne da yawa aka bayar da amsa a kansu saboda ka ta iya duka waɗannan abubuwan guda uku su haɗu su zama sababin sauka aya wato maganan da munafikai suka yi akan al-misalun nari wal misalul ma'i da kuma maganan da wasu kafirai suka yi tun ana makka akan misalin ankabut gizo-gizo da misalin ainihin wato azubab kuda da kuma ganin dacewar da Allah ya yi na ya hada duka waɗannan maganganu ya yi kwankwaba a kansu sai Allah ya saukar da wannan aya fadinsa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana ta buga misalai iri daban-daban. Qur'ani cike yake da misalai da ainihin wato abubuwan daukan izina. Mun ji misali game da al-ankabut, nan mun ji misali game da sauro, mun ji misali game da kuda. Allah ya ambaci kudan zuma, wa auhayna ilan nahli an takhudhi min al-jibali ilan nahli an takhudhi min al-jibali buyutan min ash-shajari wa mimma ya'rushuna. Allah ya ambaci annam, قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ita ce tururuwa, Allah ya ambace ta, Allah ya ambaci kudan zuma, duk waɗannan wasu ƙananan halittu ne a idan mutum, amma kuma halittu ne 'yan baiwa wanda suke ɗauke da abubuwan ban mamaki da abubuwa da ke tabbatar da buwaye ƙudurar Allah. Ga wanda ya yi nazarinsu ko ya san su a ilmance ko a kimiyance zai baka labarin yaya ƙuda yake, yaya sauro yake, yaya giza-giza yake, yaya rayuwar tururuwa take, yaya rayuwar ainihin wato ƙudan zuma yake. Waɗannan halittu ne ƙanana masu al'ajabi ne yawa. Hakanan kuma wani lokaci Allah yakan buga babban misali da ya shafi buwayarsa, ya shafi siffofinsa, ya shafi ainihin ƙudurarsa. Kamar Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat. Kaga wannan misali ne game da zatin Allah madaukakin sarki, babban misali. Kamar faɗin Allah madaukakin sarki misali a ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرؤها في السماء. الله ينا بغا مثالي غمدا نغرتا ايكي دا يد يكي دا يكي تبتا يساكي بغا مثالي غمدا مون ايكي دا يد يكي لالا تشيوا لوك تشيبدا. Wannan yana cikin suratu Ibrahim. Allah wani lokaci yakan buga misali game da bayin Allah, game da imaninsu ko rashin imaninsu. Wa daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in mimma ala shay'in ko wa man razaqnahu rizqan hasana minna rizqan hasana cikin suratun Nahl. To suna nan da yawa irin waɗannan a cikin Alkur'ani sai iya wanda kai. Gabaki dai sai Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna cikin ankabut. Allah ya ce duk waɗannan misalaiya muna bubbuga su ne ga mutane babu wanda yake gane su sai mai ilimi. To anan dai gashi Allah madaukakin sarki ya buga mana misali ga wannan ainihin halitta ta kuda, abin ta tasawuru. Allah ya ce inna Allah la yastahi, Allah baya jin kunya. Lafazin yastahi asali daga al-haya'u kunya, alif da sin da ta da aka ƙara anan za'ida ce bata bada irin ƙarin ma'anar da malaman sarfu suke cewa lil-qalam. Ma'anar shi kawai Allah baya jin kunya, kamar da Allah ya faɗa anan da kuma faɗin Allah a wani waje wallahu la yastahi min al-haq a cikin batu game da ainihin wato auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainaba. Wallahu la yastahi min al-haq, Allah baya jin kunyar faɗan gaskiya. Wancan alif da sin da ta muka ce don mubalaga ne. To nan an kore yiwuwar jin kunya, sannan a wani waje kuma an tabbatar da jin kunya, kamar yadda yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunan Abi Dawud da waninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yarduhuma sifra. Lai Allah ubangijinku mai jin kunya ne kuma mai karamci ne, yana jin kunyar wani cikin bayinsa ya ɗaga hannu ya roƙe shi kuma ya maimai da hannunsa ba tare da ya amsa mishi ba. Saboda haka kunyan da aka tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki daban da wancan kunyar da aka kore, kuma dukkaninsu biyu daban da irin kunya ta mutane. Menene kunyan da aka kore wa Allah? Shine jin kunya da ke hana faɗin gaskiya. jin kunya da ke sa mutun yayi nauyin baki ya ki fadin abin da ya kamata ya fadi. Allah baya jin kunyar ya buga misali, saboda misalin ya dace a buga shi. Allah baya jin nauyi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyi, kamar yadda Allah yake ce masa wa takshan nasa wallahu ahaqqu an takshahu. Allah yake cewa kana jin shakkan mutane, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyin ya fada wa mutane wani cikin sakonin da Allah ya fada masa ya fada, saboda sakon ya shafe shi ne. To ana so idan abu ya shafe ka ya zama kana da jin kunya, jin kunyar fadan falalarka, jin kunyar fadan bukatunka, jin kunyar zuga kanka. To wannan mutane ana so su ji wannan kunya, shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya yi. Shi ko Allah madauki sarki, mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ahabbu ilayhi almidhata min Allah, babu wanda ya kai Allah son a yaba mishi, walidhalika madaha nafsuhu, kisa Allah yake yaban kansa. To sifa Allah daban da ta mutane. To kunya da ake korewa Allah ita ce kunya da za ta sa ka ji nauyin fadan abin da ya kamata ka fada. To Allah zai ji wannan kunya, saboda idan Allah bai fada ba to zai zama cewa an samu naqasu a cikin sakon Allah kenan. Amma musaran bil adama, to wannan yana da gaskiya abin da ake so mutum yi. Kunya da aka tabbatar wa da Allah ita ce wanda aka fada a cikin ɗayan kalmar hayyun karimun. Allah yana da kunya ta fuskar bayarwa. Menene rashin kunya a nan? Shine abin da ya kamata ka bayar kana da shi a ruke ka kake bayarwa, to kayi abin kunya, kayi abin kunya in kake bayarwa. To Allah baya yin wannan abin kunya, wato abin da an ji za a ga baka kyauta ba, Allah baya yin irin wannan abin kunya. Saboda haka Allah yana da karamci, yana jin kunyar, wato yana jin rashin kyautawa a ce an roke shi bai bayar ba. Ina jin ko a Hausa lafazin kunya yana da ma'ana da yawa. Abinda za a ce ma sunan shi abun kunya daban da abinda ake ce ma jin kunya, daban da abinda ake ce ma kuma rashin kunya. Haka rashin kunya raina mutane, mutum yau ma na gaba da shi maganar banza. Jin kunya kuma mutunci da karamci da sanin ya kamata, irin abinda ake so a gani da kiyamace ce tana da jin kunya, wato tana da nauyin baki, tana da kamewa. Sannan in aka ce kuma wato wani bai da kunya, to ana nufin tsagira. Tsagira ne shi mara hankali ko mara mutunci. Saboda haka abinda aka kore a nan shine jin kunya da ke hana fadan abin da ya kamata a fada, wanda aka tabbatar kuma shine wato abinda wato yake na cikin karamci game da jin nauyin masu roƙo da masu neman bukatu. To Allah ba a roƙon shi bukata ya ki badawa saboda karamcinsa. Ina fata mun gane. Allah ya ce ma ba'udata, inna Allah la yastahi an yadriba masalan, mai magana game da buga misali. Ma ba'udata, wannan lafazi na ma malaman nahawu da malaman Qur'ani sun yi magana akan wani irin ma ce a nan, domin lafazin ma iri daban-daban ne a cikin Larabci, kuma wannan ta zo da wani jirwaye da kamar wanka. Wacce ce ita? Wasu suka ce a nan ma ta zo ne littakalil, don nuna ƙarancin abin. Ƙarƙashin haka sai zama ba'uda badali ne, kama Allah yana cewa inna Allah la yadribu masalan ma ba'udatan. Allah ya baya buga kowane irin misali ko dan hakan nan shine ma'anan ma, misalin ma wani dan karami ba'udatan, kai koda ma kamar karantar abin nan sauro. Wasu suka ce a ma'anan nakira ce mausufa, akwai abin da suke ce ma nakiratun mausufa, wato ma nakira ce sai aka siffanta ta da ba'uda. Wasu kuma suka ce a nan ma mausula ce, ma'ananta inna Allah la yasahi an yadriba masalan darabahu bil ba'uda, ko allazi darabahu bil ba'uda. Wasu kuma suka ce a nan ba'uda din nan abinda ke bayanta, wato ma abinda ke bayanta saboda an goge wani abu ne. Ma'anar da ce inna Allah la yasahi an yadriba masalan ma baina ba'udatin ila ma fawqaha. Allah baya jin shakkar buga misali tun daga kan matsayin kudan sauro har zuwa abinda ke sama da shi.
wannan ne duka maganganu na malamai da suka yi. Allah ya saka musu da alkhairi. Ba'udatan sauro, muka lura a nan sai aka kawo lafazin da ba'uda da ta'ul don ya nuna ko dai ismul jins, kamar da za a ce shajaratun, baqaratun, ko kuma ismul unta. Idan muka ce wancan ne ba'uda, yana nufin ismul jinsi, wanda dama jam'in shi aka ce ba'uda sai a ce ba'ud, kamar da za a ce shajaratun sai a ce shajar, kamar da za a ce baqaratun sai a ce baqar. Yana daga cikin jam'i a larabci wanda ake ta hanyar rage haraka maimakon ƙarawa. Ko kuma a ce a ba'uda a nan ana nufin ta macen sauro. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda, Allah baya jin kunyan buga misali ko da zai buga da ta macen sauro. A wannan zancen yana da ƙarfi ƙwarai, musamman idan mutane suka malamai na ijazul Qur'an suka dinga tasawul akan ta, me yasa ba a ce al-ba'udu ko a ce ba'udan, me yasa aka ce ba'udatan? Kamar yadda a can Allah yake magana yake cewa da yace kamatsalin an kabuti, amma sai yace ittakhazat baitan, ba a ce ittakhaza baitan ba, aka yi ta'abiri da fi'ili da kinna cewa mace take aikin. Wataƙila saboda an ce macen gizo-gizo ita take gina gidanta, wallahu a'lam. To anan ma mu lura da wasu abubuwa da yawa da suka shafi sauro. Da farko al-Imam Ibn Ashur a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa al-ba'udatu wahidatun, al-ba'udu wahidatul ba'udi, ma ka ce ba'uda wato shine sauro ƙwaya ɗaya, jam'in sa sauro ko sauraye sune al-ba'ud. Yace wa hiya hasharatun saghiratun ta'iratun zatu khurqumin daqiq taqumu 'ala al-insan litamtassa bi khurqumiha min damihi ghidha'an laha. Yace wani dan kankanin ƙwaro ne sananne wanda yake da wani dogon hanci dan kankani mai kaifi wanda yake yawan kekkewayawa inda dan adam yake, yana tsotsan jinin dan adam yana rayuwa a kan shi. Wato rafi daga tozain bil khamush zuwa da ƙarshen maganar sa, wannan ta'arifin da al-Imam Ibn Ashur ya mai sauro kenan, wani dan karamin halitta wanda yake ƙwaro ne mamugunci mai yawo yana tsotsan jini. To wataƙila shi al-Imam Ibn Ashur a nan, tunda ba malamin kimiyya ba ne, iya abin da ya sani kenan. Allah ya gafarta mai, Allah ya saka mai da alkhairi. Haka in muka ga muka kalli baya ga shi ko kuma tun kafin shi, malamai a cikin fannoni daban-daban na musulunci su yi magana akan wannan. Kamar Abul Baqa Ad-Dumayri a littafin sa mai suna Hayatul Hayawanil Kubra yana cewa game da sauro, wa mimma alhamahu Allahu ta'ala, daga cikin abinda Allah ya kimsa wa sauro, annahu idza jalasa ala udwin min a'da'il insan, idan sauro ya zo ya tsuguna akan wata gaba ta dan adam, la yazalu yatawakha bi qurtumihi al-misam, ba zai gushe ba, yana kaiwa ya kawo da hancinsa wanda yake mai guba, allati yakhruju minha al-araq, wanda yake fitar da wani enzyme, yake fitar da wasu kwayoyin halitta daga jiki, li'annaha araqu basharatin min jildatil insan, yana bin mafitan zufa a jikin dan adam, fa idza wajadaha, in ya samu rami, wada'a qurqumahu fiha, sai saka wannan hancin nasa a ciki, a nan ne sai tsotsi jini, yamtassu dama ila an yanshaqqa aw yamutu, zai tsotsi jini sai ya koshi ko kuma har ya mutu, aw ila an ya'jiza 'anil qayran, ko kuma har ya kasa tashi, fa yakunu zalika sababu halaki, daga nan sai ya halaka, garin shan jini yake mutuwa. Malam ya ci gaba da cewa, malam Ad-Dumayri kenan ya ce, wa min ajibi amrihi annahu rubbama qatala al-ba'ira wa ghayrahu min zawatil arba'i, daga cikin abun mamaki shine sauro na iya kashe raƙumi ko ya kashe wata halitta mai kafa hudu kamar saniya ko rago ko makamancin sa fa yabqa tarihan fi sahara ya cije shi ya yadda shi a cikin daji fatajtami usiba'u hawlahu har kirkice tsara akan shi wa tsayr allati ta'kul jiyab suna jira su ci mushi fa man akala min ha shay'an mata li tawaffutihi idan irin wannan sauran dake harbin raquma da shanu ya kashe su idan ya mutu gawar ma idan wata daba ta ci ita ma sai ta mutu kisa zaka ga saboda wannan abun mamakin na sauro larabawa tun ada suke yawan buga misalai da shi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha shurbata ma'i ko a wata riwaya ma suqiya kafiran da a ce a wurin Allah duniya darajarta ya kai fuffuken sauro to da kafiri ba zai ji dadin koda ruwa ba a cikin ta haka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yake cikin bukhari da muslim manzo Allah yake cewa inna Allah innahu la yu'ta bir rajulil azim as-samin yawm al-qiyama rana al-qiyama za a zo da katon mutum koshashe mai kiba la yazinu inda Allah janaha ba'udatin a wurin Allah darajar shi bata kai darajar fuffuken sauro ba sai yake cewa ikra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna in ka so karanta wannan aya wannan tuntuni kenan malaman musulunci suke ta bincike da tattaunawa akan sauro da kokarin fahimta wai me yasa Allah ya buga misalin nan dashi har aka zo wannan zamanin zamanin da turawa suke garin sun ci gaba sai a 1902 yau fiye da shekara 123 aka samu wani mutumin kasar Birtaniya wani likita wanda asalin shi physiologist ne wato likita ne mai bincike akan gabobin dan adam da jujjuyawar gabobinsa ana ce da shi Sir Ronald Rose yan boko na sun san shi wannan mutumin shine wani bincike na musamman akan wani nau'i na sauro da ake ce mishi da larabci ana ce mishi anabolios suna ce mishi da ingilishi anopheles mosquito waɗannan anopheles mosquitoes su ne dai waɗannan sauro namu da ka sani masu rarraba wa mutane malaria ya yi wani bincike na musamman da shi da tim ɗinsa na researchers suka gano cewa sauro anopheles shi ne ke yawo da ƙwayar cutar da ake cewa malaria parasite wanda ake ce mata da turanci ƙwayar cutar malaria kuma suka gano cewa macen malaria macen sauro ita kai take wannan lalata namiji baya yi to kaji sirrin da yasa Allah ya ce ba'uza ta macen sauro saboda ita ce shedaniya shi namijin baya ma zuwa kusa da dan adam baya neman komai a jikin dan adam abincinsa yana samun shi daga tsirrai ne daga itatuwa da furanni da ganyayyakin da ke jikin bishiyoyi amma ita macen ita ce ke zuwa ta ɗebo wannan ƙwayar cuta da ake cewa malaria parasite daga duk inda ake samun datti ko ƙazanta a nan wannan ƙwayar cuta take breeding sai ta kuma ta ɗauko ta sa ta a cikin bakinta a bakinta tana da wani storage capacity da wani wuri kamar ka ce yadda ake storing magani a cikin sanyi kai ya lalace tana da ma'ajiya take aje wannan ƙwayar cuta wanda sai ta bari ta zo jikin mutum ta soka waɗannan haƙora nata a jikin mutum ta huda shi ne zaka ji zafin huda wannan shi ne cizon sauro sai ta mata fesa wannan ƙwayar cuta a jikin ɗan adam kai ku kaga wannan halitta ta kai abin mamaki kuwa ka duba ka ga irin bala'in da cutar sauro ke hadasawa a cikin al'umma irin ɗaruruwan dubban mutane ko ka ce miliyoyi da ciwon sauro ya halaka a cikin tarihin cututtukan bil'adama irin kuɗaɗen da ake kashewa domin gabatar da bincike da ƙirƙirar magunguna da sarrafa su don yaƙi da cutar malaria wanda har ba a gama ya ƙata ba kuma ce wannan ƙanƙanin halittar shi yake kawo ta wannan mutumin da ake cewa Ronald Rose ya ci kyautar Nobel Prize a wannan shekara ta 1902 a sakamakon wannan binciken. Wato wata kyauta da ake bayarwa da take nuna wanda ya fice a ilimin kimiyya a shekara, an ba shi wannan kyautar. Duk da yake akwai wani controversy da ya bi bayan kyautar, wanda yake so zai iya zuwa ya je ya duba. Kafin shi, kafin Ronald Rose, kaji malaman musulmai duk sun san waɗannan abubuwa, duk da su ba su bincike irin nashi na keke da keke na laboratory ba. Shi sai da ɗauki wajen wata shida yana wannan binciken akan waɗannan ƙwayan sauro, yana gwada abin da suke yi a jikin wasu halittu wanda ba ɗan adam ba, a jikin tsuntsaye da makamantansu. Malaman musulunci sun gano tuntuni cewa sauro yana da ido sama da 100 a jikinsa. Shi yasa zaka kafin ka buge shi ba ƙaramin aiki bane. Duk inda ka bullo zai ganka. Cewa kuma yana da zuciya a jikin shi ƙwaya uku ce. Ba ƙwaya ɗaya bace. Sannan kuma yana da haƙora a cikin ɗan bakinsa har guda 48. Duk waɗannan abubuwa ne da aka yi probing ɗinsu scientifically. Da wasu abubuwa da yawa da ba za mu ce bari mu yi ta faɗansu ba, tunda nan ba ajin biology ba ne. Wannan kawai muna faɗansu ne don mu gane muhimmancin misalan da Allah yake bugawa. In ka koma wurin ƙuda, haka za ka ji irin waɗannan bayanan a game da shi. In ka koma wurin ƙudan zuma ko gizo-gizo ko duk wani abu da Allah ya buga misali, idan ka nazarce shi a ilmance, za ka ga cewa lallai ashe misali ne na gaske, al'amarin ba na wasa ba ne. Saboda haka wannan ƙwayar halitta da ake ce ma sauro, wata ƙwayar halitta, wata halitta ce ga tare ƙanƙanwa amma mai ban mamaki. Daga cikin wajihin da aka buga misali da ita shine ɗabi'ar rayuwarta, wadda duka wannan lalatar da sauro zai yi ta ya gama ne a cikin maximum of 7 days. Daga ran da aka haife shi bai wuce kwana 7 yake mutuwa, amma a cikin kwana 7 ɗin zai haddasa, kuma ce za ta haddasa wannan aika-aika mai yawa. Kaga dai takan sa ciwon malaria, takan sa wa mata masu ciki malaria in pregnancy, wanda yake ya haifar da ɗan cikin ya ƙi girma irin girman da ake so, wanda yake haifar da ɗan cikin ana iya haifan shi da jaundice, irin wannan idanun yelo, wanda yake haifar da ɓari yana iya zubar da cikin, kai yana iya kashe ma mai cikin. Mata masu zuwa awo sun san yadda likitoci da nurses suke matsa musu akan su kula da lafiyarsu, kuma su rayu nesa da sauro, saboda zai iya illata musu babies ɗinsu ko rayuwarsu. Sannan yana iya haifar da annoba ta cizon sauro ta zama ta game gari ko ina aitai. Sannan yana iya kuma yana ciwo malaria tana iya kashe mutum, zazzabin cizon sauro yana kashe mutum, ya ma kashe mutane da yawa. Da haka zaga hukumomin lafiya na duniya tun daga UNICEF da wacece da na jihohi duka suna da programs na musamman don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda ake cewa. Ashe gashi nan a cikin Qur'ani Allah ya gwada mana misali. To wannan wajahi na ɗaya kenan. Wajahi na biyu shine wajahin alaƙar da ke tsakanin sauro wajen irin ɗabi'arsa ta makirci da alaƙar da ke tsakanin munafukai da aka ambata da ɗabi'arsa ta makirci. Yadda sauro ke matsan mutum lafiyayye ya cutar da shi, haka munafiki yake matsan mutum mai imani ya cutar da shi. Sannan wajihi na uku malamai suka ce saboda abin da ke kawo watin sauro, mai ke kawo sauro waje, ƙazanta, rashin tsafta, shi ke kawo sauro waje. Dinda akwai kwatami, akwai shuke-shuke da ba a tsaftace su, akwai datti da bola, don Allah ya so za a samu sauro a wajen, ba haka bane? To haka kuma kenan me ke kau da sauro a waje shine tsaftace muhalli da gyara wuri ko ina, a share, a gyara, a tsaftace. To me ke kawo munafurci da kafirci a waje shine jahilci da rashin karantarwa da rashin wa'azi da rashin maida martani ga barna, kwatankwacin yadda dattin can da rashin tsaftace shi yake kawo sauro. to haka idan ga musulmai suna raye ba sa karantar da addini ba sa ainihin wato yin raji ga shubohi da bid'o'i da kafirci ba sa yada gaskiya to sun bada dama kenan dattin barna ya taru daga na a samu kafirci a samu munafurci muna daga cikin wajihin buga misalan guda uku da malamai suka fitar so da kuma babu shakka a shi wannan misalin ba misali ne da ya kamata a yi undermining ɗinsa a raina misalin a ce wai bai da fa'ida ba yana da fa'ida mai yawa malamai da yawa masana na fannonin ilmomi daban-daban sun yi rubuce-rubuce da yawa akai da tattafai da articles da makaloli wanda da yake da sha'awar bincikawa zai bincika ya gani da yarurruka mabambanta da ingilishi da arabiya da faransanci da makamantansu akwai waɗanda a sanadiyar bibiyar sawun wannan misalin da Allah ya buga a sanadiyar haka Allah ya shirya da su zuwa ga addinin musulunci cikin kafirai masana ƴan boko masu bincike waɗanda suka ce wai bari su bincika su ga wai menene ma'anar wannan misali na sauro abubuwan da suka gano suka gane lalle wannan halitta ce daga cikin halittu masu ban mamaki da Allah madaukakin sarki ya halitta Allah ya tsare mu daga sharrin munafikai da kafirai da sauran batattu to wannan kenan a takeice kware game da ba'udatan da Allah ya ce sai Allah ya ce fa ma fawqaha ko kuma abinda ke sama da sauro anan akwai fasara tana da ma'ana guda biyu me ma'anan abinda ke sama da sauro ko dai zama sama da sauro wajen karantarsa da kuma tunanin munafikai akan rashin dacewarsa da ambace shi wato Allah zai iya misali da sauro in ya ga dama zai iya buga misali da abin da ke sama da sauro wajen karanta da abin da ke sama da sauro wajen ganin cancanta a yi misali da shi fasara ta ɗaya kenan fa ma fawqaha ko kuma Allah yana da ƴancin ya buga misali da sauro ko ya buga misali da abin da ya fi sauro girma da abin da ya fi sauro fitowa fili da abin da ya fi sauro saurin a fahimci me yasa ainihin wato aka buga misali da shi wannan magantakan duka malamai sun yi su game da wannan al'amari na misalin da aka buga a kan sauro Allah ya ce fa ma fauka fa amman lazina aman kaga waɗanda suka yi imani muminai fa ya'lamuna su san san cewa annahu alhaqu cewa shi wannan misali da Allah yake bugawa gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wato su muminai da suka yadda da alqur'ani suka karbi alqur'ani suka gazgata abinda Allah ya bayar a alqur'ani na labarai suka gazgata abinda Allah ya faɗa a alqur'ani na umarni suka gazgata abinda Allah ya faɗi a alqur'ani na hani da kissoshi da misalai to sun yadda da wannan misalin mu musulmai mun yadda kuma muna ganin cewa wannan misalin misali ne mai matukar fa'ida da Allah ya buga kuma daga cikin abubuwa da ya kamata mu tantance ne a cikin su mu lura da su mu fitar da darussa masu yawa da hikimomi masu yawa a ciki kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gasgata duk abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da kuma sauran muminai wannan wajen yana nuna mana fa'idar wato shi imani ashe yakan zo tare da gasgata abinda Allah ya faɗa ne kuma shi imani yana nuna cewa kai ka yarda duk abinda Allah ya faɗa kai baya daga cikin sifar mumini a ce Allah ya faɗi wata magana kuma ka ji kana da ja ka dinga ganin to ai kai wannan hukuncin kana ganin da ba haka aka yi shi ba kana so ayi review ɗinsa to wannan baya daga cikin sifofin masu imani Al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi a cikin sunan ɗinsa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu fityanun hazawira mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nahnu fityanun muna matasa hazawiratun hazawir jam'i na hazwar ko hazzawar shine wato ƴan bana 17 kenan za a ce masu ji da tashan balaga muna matasa waɗanda ke ji da tashan balaga yace fata allamnal imana qabla an nata'allama alqur'an sai da muka fara koyan imani kafin mu fara koyan alqur'ani wannan yake nuna mana shine yin imani yana gaba da koyan karatu kamar yadda anan muka ji ayata ce fa man lazina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbih wanda suka riga suka yi imani bayan sun yi imani sai aka saukar da wani sako sai suka san cewa daga Allah ne suka gasgata wannan sahabi yake cewa fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-qur'ana thumma ta'allamna al-qur'ana sannan mun goye katan al-qur'ani fazzadna bihi imanan sai muka ƙara imani zuciyar da ke da imani in an karanta mata al-qur'ani sai ta ƙara imani haka nan sidna Abdullahi dan Umar yake fada kamar yadda al-imam al-hakim ruto a cikin musaddarak yake cewa Abdullahi dan Umar ya ce laqad ishna burhatan min daharina mun rayu a wani lokaci cikin rayuwarmu wa inna ahadathana yu'ta al-imana qabla al-qur'an wanda ya musulunta yanzu Allah yana bashi baiwa imani kafin Allah ya bashi nasibi a cikin ilimin al-qur'ani wa tanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace sai a saukar da sura ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yata'allamu halalaha wa haramaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin da ke cikin ta na halal da haram kuma ya sanar shi da mutane wato ya sanar shi da wadannan sabon musulunta din wa mimma yambagi an yutaqa indahu fiha kama ta'allamuna antum alquran sayyidina abdullahi dan umar yake cewa daga cikin abinda ya kamata ku sani shine ku koyi alqur'ani irin yadda muke koyo ba irin yanda ƴan baya suke koya ba yace laqad ra'aytu rijalan yu'ta ahaduhum alquran fa yaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yuqafa indahu minhu yanshuruhu nathara dakali yace daga baya da Abdullahi dan Umar sai na wayi gari na ga mutane suna rayuwa wadancan da mutun ya iya sura daya ko sura biyu ya ƙara imani yanzu kuma sai ga mutun ya iya alqur'ani gabaki daya ya haddace shi ya iya tilawarsa yace amma bai san halas din shi ba bai san haram din shi ba bai san komai game da qur'ani ba in banda jajjera qur'ani kamar yadda ake jajjera bulalluka in za a yi gini wato ya iya aja kowace aya da kowane sumuni da kowane idgami da ikhfa'i da iqlabi ya iya aje su inda aka ce aje su amma baya aiki da qur'ani bai san ma'anar shi ba to wannan baya daga cikin ahlul qur'an bai daga cikin mazuwa alqur'ani mazuwa alqur'ani sune masu aiki ne saboda haka Allah madauki sarki yayi yabo ga masu imani wadanda imaninsu ya ba su dama suka amsa kiran Allah imaninsu kuma ya ba su wato kyakkyawar zuciya take amsa duk abin da Allah ya faɗa ko haka suke so ko ba haka suke so ba ko haka suka ga ya kamata a faɗa ko ba haka suka ga ya kamata ba da zaran an ce musu Allah ne ya ce sai su ce sami'na wa ata'ana mun ji kuma mun bi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa amal ladina fi wa amal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathala wa amal ladina kafaru wadanda ko suka kafirta fa yaquluna sai su dinga cewa madha arada Allah bi hadha mathala wai wani irin misali ne mai Allah yake nufi da buga wannan misalin Al-Imam Tabari yake cewa sune alladina jahadu ayatin lahi wanda suke jayayya da ayoyin Allah wa ankaru ma arafu suka ƙaryata abinda suka san gaskiya ne wa sataru ma alimu annahu haqq suka ɓoye abinda suka san gaskiya ne yace wa zalika sifatul munafiqin wannan sifar munafikai ne da su da kafirai wa iyyahum an Allah azza wa jalla wa man kana min nudara'ihim wa shuraka'ihim min al-mushrikina munafikai su ake nufi anan da Allah ya ce wa amal ladina kafaru mun ji a baya an sifanta su an ce dama kafirai ne su to da munafikai da ire-iren su cikin mushrikai na makka da kafiran madina yahudawa da sauran kafiran duniya gaba daya su ake nufi min ahlil kitabi wa ghairihim bi hadhihi al-ayat da su ake magana su ne ma su ake nufi da wa amal ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha mathala su ne masu cewa me ake nufi da wannan misalin su ba su yadda ba wannan misalin is inappropriate bai dace ba to da su ake anan wadanda aka ce wato wa amal ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha mathala Allah ka tsare mu daga ƙaryata ayoyinka Allah yace yudullu bihi kathira wa yahdi bihi kathira yana batar da mutane da yawa da waɗannan misalan kuma ya shiryar da mutane da yawa da irin waɗannan misalai kamar yadda Allah yake fada a wani waje fadin sa cikin ya ayyuhal muddatthir da yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru wal yastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulu alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bihadha masala sai Allah ya ce mene kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu dunya rabbika illa hu Allah ya ce ma hi illa dhikra lil bashar Allah anan yake cewa bayan da yace mun sanya masu gadin wuta mala'iku sai ya ce ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu gadin wuta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan da muka ce su nawa ne 19 ko su 19 mala'ikun da ke gadin wuta Allah ya ce ba mu saka wannan adadin ba sai dan ya zama abin jarabawa ga kafirai dan su dinga questioning suna cewa to why 19 me yasa 19 me yasa ba 20 ba me yasa ba 10 ba me yasa ba 100 ba menene wisdom behind cewa su 19 ne jarabawa ce Allah yake mana in kai mumini ne ka yadda da zaɓin Allah cewa Allah ya ga damai sa su 19 kuma haka Allah ya ne yayi ko ka san hikimar ko baka san hikimar ba haka Allah ya ne yayi kisa Allah ya ce wal yastayqina allazina utul kitaba dan kuma yahuda wannan na madina da suke ta musu da alqur'ani su kara sakankancewa cewa qur'ani gaskiya ne domin a cikin at-taura akwai irin wannan ayat Allah ya ce wa zalal ladina amanu imana mu'minai kuma su kara imani wala yartaba ladina utul kitaba wal mu'minuna sannan ahlul kitabi da mu'minai ba za su yi kokonto ba game da qur'ani wal yaqulal ladina fi qulubihim marad masu ciwo a zuciya kaji sunan su ya fito ko mun ji a baya an kira su da cewa ma fi qulubihim marad to su wannan masu ciwo a zuciya su din dai munafikai da sauransu su kuma su dinga cewa kamar yadda suka ce anan Allah yake cewa suna cewa wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha matala to haka a can ma wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad wal kafiruna ma za arada Allahu bi hadha matala kabo da kabo iri dai su din ne dai su din ake magana da su sai kuma Allah ya cike da irin yadda ya cike anan ya ce yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira a mudaththir yace yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u kadhalika yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u yadda ka dinna haka Allah ke shirtar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama sannan ba wanda ya san adadin sojojin Allah sai shi sojojin Allah da mala'iku da sojoji na mutane da sauran halittu duka cikin sojojin Allah ne ya zama mun ji wannan saboda haka Allah ya ce wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha mathal ibnu kathir yake cewa yudillu bihi kathiran min almunafiqin Allah yana batar da munafikai da yawa da irin waɗannan misalan wa yahdi bihi kathiran min almu'minin kuma yana shiryatar da mutane da yawa su imani fa yaziru haula'i balala su munafikai su ƙara zurfi cikin bata ila balalatihim akan batar da suke da shi saboda mene li takdhibihim bima qad alimuhu haqqan yaqinan saboda sun ƙaryata abinda suka san gaskiya ne min al-mathal alladhi darabahu Allahu bima daraba lahu saboda misal da Allah ya buga musu wa annahu lamma daraba lahu muwafiqun kuma sun san cewa abinda Allah ya buga na misalin ya dace da abinda Allah ya buga fadhalika idlalullahi ta'ala iyyahu wannan shine fadin Allah yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira kuma min ahli al-iman wa at-tasdiq Allah yana shirtar da yawa daga cikin mu'minai masu gaskatawa fa yaziduhum hudan ila hudahum sai Allah ya kara musu shari'a akan shari'ar su wa imanan ila imanihim ya kara musu imani akan imanin su li tasdiqihim bima qad alimuhu haqqan yaqinan saboda sun ci gaba da gaskata abinda suka sani ne yaqini Allah ka sa mu cikin su annahu muwafiqun lima darabahu Allah lahu masala, cewa abinda suka sani na halitta kuda ko sauro ya dace da abinda Allah ya buga misali, ya dace da abinda Allah ya fada. Wa hadha yaziduhum hidayatan min Allah, wannan sai ya kara musu shiriya zuwa ga Allah. A ƙarshen Allah, a ƙarshen aya Allah yake cewa wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin, babu wanda Allah yake shiryatar da yake batar da su in cire mura bin nan sai fasikan bayi. Al-fasiqin anan ana nufin al-munafiqun, su ake nufi da al-fasiqu, fasikai anan su munafikan da ake nufi. Kaga daga cikin sunan su akwai as-sufaha mun ji a baya, daga cikin sunan su akwai al-kafirun mun ji a baya, daga cikin su akwai sunan su al-mustahzi'un, yanzu kuma ga cikin sunan su kuma akwai al-fasiquna, fasikai. Menene ma'anan al-fasiqun? Shine wato mutane waɗanda suka kwashe kayan su daga teburin Allah gabaki daya. Zamu ji insha Allah a gobe mu ji ƙarin bayani game da me ake nufi da fasikanci a cikin adabiyyat na Al-Qur'ani, menene kuma abinda malami suka faɗa game da shi, saboda lokaci ya riga yayi mana halin da shi. Bari mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kafin lokacin ya ƙarasa. Wannan yake cewa malam na tambaya, duk wanda ya shirka ya tuba kafin ya rasu, Allah zai yafe masa kafin ya rasu in ya tuba ga Allah sosai? Kuwa wanda ya shirka ya tuba, Allah yana karɓan tuban wanda ya tuba, kuma girman laifinsa. Cikin sahabban da ake ambato da damun su sun yi shirka amma kuma sun tuba, kuma Allah ya yafe musu. Amma wanda Allah bai yafe ma shine wanda ya mutu yana shirka. Kuma idan Allah yake cewa mai shirki billahi faqad iftara ithman azima, da irin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, suna nan da cikin Al-Qur'ani. Amma wanda ya tuba yana cikin man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfiru Allah yajidu Allah ghafurur rahima, wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma yayi makan shi zalunci, sannan idan ya tuba zai samu Allah mai gafara. Haka nan fada Allah barkin sarki, kul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gabaki daya, Allah gafarta mana. Wannan kuma yace me hukuncin controlling haihuwa yara biyu kawai, dan ina tsoron tarbiyyar su. Dan namu yau mata wannan karatun da safi, cewa ita tarbiyya dacewa a cikin ta ko rashin dacewa ta bai da alaka da yawan yaya ko karancin su. Wataƙila wanda ke faɗa wannan wajen su 20 ne a gidansa a can garinsu, kuma an mai tarbiyya, yanzu kuma shi yana tsoron ba zai iya mai yaya sama da biyu tarbiyya ba. Haka wannan mummunan tunani ne da mummunan zato, da irin ɗabi'a da Turawa suka riga suka yaudare mu da ita, da kuma tunanin talauci shi ma. Kamar yadda nake gaya matan a ranar cewa idan mutum ya ce shi saboda yara huɗu kawai zai iya haifa, lazumin wannan philosophy ɗin kai ya haifi kowa, saboda ai bayi da tabbacin yara huɗun zai iya samun kuɗin ci gaba da kula da su. Me yasa bai ce ba zan iya kula da kowa ba, bari kan haifi kowa kawai? Ya akai ka iya cewa za ka haifan huɗu? Waye sanin shi ka? Saboda haka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne, ya ku al'umma ku yi aure ku hayayyafa, zan yi alfahari da ku da yau. Wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Allah kuma a cikin ayoyi da yawa ya faɗi falalar haihuwa, ya faɗi cewa baiwa ce, kyauta ce, alheri ne. Idan duk baka son wannan sai ka bari. Amma dai wannan tsarin Turawa suka kawo ba shine tsari ba. Abin da ya kamata shine mutum ya haifi ƴaƴa, kuma ya tashi ya kwazo ya nemi abin da zai musu tarbiyya ya ci da su. Akwai wanda yake da ɗa ɗaya kuma yana da kuɗin da ake ganin sun isa ya tarbiyya, amma kuma ɗan ya lalace. Akwai wanda yake da ƴaƴa kuma 20 ko 30 ko bai kai wancan kuɗi ba, kuma Allah ya shirya ta mai da su. Kaga ashe abin bai da alaka da yawan su ko karancin su. Idan kana ganin kai mutumin kirki ne, ka kai matuƙa wajen iya tarbiyya, Allah ya jarabci annabin Allah Nuhu da ɗa mara tarbiyya. Saboda rashin tarbiyyar ƴaƴa jarabawa ce daga Allah. Allah ya jarabci annabi Yaquba da ƴaƴaye da suka dinga bashi wahala, har suka nemi su kashe ɗan uwansu, suka zo suka mai ƙarya shi baban, suka ce ai inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimulla wa kunna sadiqin, suka zo suka sake mishi ƙarya guda nawa suka mai sai an kirga. Kuma kaga ƴaƴan annabi ne, saboda ka bai da alaka da yawa ko rashin yawa. Idan dai kai bature ne kwamarar to ka je ka ta kwamarancin ka, amma da musulunci ba ka bane. Kuma duk wanda yayi rayuwa sai tsayi bai da ƴaƴa yake haihuwa sai yayi nadama, ba ma za ka san amfanin su ba sai ka je lahira. Kaga mutanen lahira duk suna ta jin alert, ƴaƴansu na musu addu'a, kai kuma ka ji shuru, baka da wani fansho a duniya. Allah ya kyauta. Wannan ya ce so idan mutum yana wauke idan wayan fashi ne suka kama shi suka na shi sallah, to yayi su kashe shi koko ya kyale su rabu da shi ya rayu. Wato yana cikin wani yanayi da wannan shine akwai hukuncin da ake cewa ahkamul bukra, wanda ake tirsasa mishi. Al-Imam Ibn Taymiyyah na da littafi musamman akan shi, yana nan a cikin littafin abin nan al-istiqama ko waninsa, yana nan a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 18 ba na manta ba. To akwai hukunci kusa suka shafi al-ikrahu, tirsasawa mutum. Duk sanda aka tirsasawa mutum wani abu aka ce yayi, in bai yi ba a kashe shi, to akwai hukunce-hukunce da suka shafi wannan. Idan abin kafirci ne na baki, yana da ƴancin ya furta, amma zuciyar shi tana nan da imani, kamar yadda su wannan suka yi Ibn Sumayya, wato Ammar ɗan Yasir, ta Allah yake cewa man kafara billahi ba'da imanihi walakin man ukriha, ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man shara bil kufri sadra. Zance ne mai yawa kan aya. Idan mutum ya ga zai yayi aiki da ruksa kenan, amma in ya so zai iya aiki da azima, yayi abin da ya kamata yi na tauhidi ko na sallah, a kashe shi yayi shahada. Wanda ya ga ba zai iya hakuri, imanin shi na cikin zuciyarsa, ya hakuri dan ya tsira da ransa. In yi haka yayi aiki da rangwamen da aka mishi. Misalin wanda aka ce in yana tafiya ya sha azumi, in yayi aiki da shan azumi yayi aiki da rangwame, in ya ga dama yayi azumi yayi aiki da wa anta sumu khairul lakum, ya dauki azima. Allah ya tsare mu daga matsiyata masu hana mutane sallah. Wannan yace mai hukuncin amfani da kuɗi wajen facilitating abu. Misali na je asibiti sai aka kawo wani mutum ne, na fahimci tambayyara so a yi mishi wani abu, amma irin yanayin Najeriya yadda abu haƙƙin ka ne, amma kuma sai ka bada wani, sai ka ɗan yi tifin za a yi maka, sai ka bada ɗan wani cin hanci haka, ko ɗan wani alheri, ko ɗan wani ihsani, ko musammuna haka gairi asma'iha. Wai mai hukuncin haka? Hukuncin shi ne ƙara lalata ƙasa ne, corruption ne, sunan shi kenan. Amma mutum yana iya samun uzuri idan haƙƙinsa ya ga za a danne mai haƙƙinsa, kuma babu yadda zai iya fitar da haƙƙinsa sai ya yi wannan corruption ɗin, shi ma ya shiga cikin al-mukrahu ɗin can. Amma ba sunan shi kenan, ba a canza wa tuwo suna, sai dai kai za ka zama kana da uzuri a lokacin da ka zama za ka yi asara, ka yi kwangila, ka yi supply, ka zuba duka kuɗinka halama har da kuɗin wasu associates ɗinka, kwangila nan ta ƙi a fitar maka da takardunka. Kuma mutanen da suke wannan aiki abinda suke so kawai shine a basu, a dai basu kawai, kamar da doka sani ko yan Abuja ne, gara ma ni daga ƙauye ne. So in baka basu ba za a yi asara babba, ko kuma hala wannan asara sai ka yi shiga fitina da abokan sana'arka. Idan ka ɗauko kanka wannan uzurin ka ce bari ka bayar, alhalin a zuciyarka ka yi Allah ya isa, ko a zuciyarka ba ka so, to kana da uzuri a wurin Allah. Amma fa su abinda aka basu smooth ne, ba albarka office bace, an ba su kansa ce ta shiga wuta. Ya kamata mutane su san wannan ba daidai bane, ɓata ƙasa ne, shi ya kai mu duk inda muke dinnan. Sannan ya ce additionally mai hukuncin sayan aiki, sayan appointment, shi ma duka dai kamar kumba kamar kayanta. Mutum ne yana da qualifications da ya kamata a bashi aiki, yayi interview, yayi aptitude, yayi komai, kuma ya cancanta, amma sai a hana shi saboda ba wanda ya san shi, ba wanda ya kawo shi, sai a ce sai ya biya dubu kaza, wani lokaci har miliyan kaza. Wata rana a Lagos wani mutum ya taɓa nuna min, na gani a wayarsa aka yo mishi saƙo, babban mutum ne, muna zaune aka mai saƙo, aka sai ce ku wani kalla ka gani, aka ce in yana da candidate da yake son appointment a wata babban ma'aikata cikin manyan ma'aikatocin ƙasar nan, ya kawo candidate ɗin, amma za su biya miliyan 6. Yadda na ga wannan, Allah ya sa na ga sunana Ali ɗan yan aljanna. wallahi tallahi a gaba na aka yi tantsin ya shigo aka nuna mu cewa ana bada aiki sai an biya amma naira miliyan 6 irin wannan shi kamata a ce mutanen da ake cewa investigative journalist su dinga uncovering suna nuna wa mutane ko an rage wannan corruption din to idan mutum ya ga cewa zai yi ba yadda ya iya amma dai sunan shi kenan ba a canza mai suna ba za a ce tunda ka shiga matsala sunan shi halasa sunan shi dai kenan Allah ya kyauta wannan kuma ya ce mai matsayin zama da mata wadda ba ta karatun alkur'ani ba ta sallolin nafila ko ba ta son zuwa makaranta ko an sa ta ba ta an yi taki to har yanzu dai musulma ce saboda kan yaba da musulma bai kuskure ba domin sallar nafila ba dole bane ba a zargin mutum akan abin da ba dole ba karatun alkur'ani falala ce in ba ta karanta ba ta yi asara wataƙila zama cikin gafalallu zuwa makaranta idan abin da ta koya na farilla ne shine dole idan ba na farilla bane ba dole bane abin da shawara ta shine ya sake yin aure a irin wanda take da wannan sai ya ƙara akai a bisa shawara ko ita kuma ne ya cigaba da mata wa'azi da addu'a Allah ya shirye ta Allah ya shirye mu gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله